بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لحدي قوم شاديق وطن رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرات دبو دير تريه دو دا أربعين دو دو وان دي 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 دا ديو وطن أبريل شكرات دبو ديو دا أشرين دا أكو ميلادية. Muna ci gaba da karatun fassarar Alkur'ani mai girma, Suratul Ma'ida. Za mu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى يقول يا كو ودن دسوك إيماني وجسوران الله كمكني نسانا توا zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ku yi jihadi dan daukar kalman Allah ko kwasa ni tsira. Wato wannan ayar tana umurni da gujewa duka abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya so, domin an ce ittaqullaha kaman umurni ne da gujewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Wato ana umurni da gujewa manahin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ibtagu ilayhi alwasila kaman umurni ne da zuwa ma dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umurni da shi. Idan aka ce alwasila a nan wajen, ana nufin duk abin da zai kai mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kamar yadda muka sani, wajen Allah ba masafa ba ne, ba waje ne wanda za a bar nan a je can ba, balle ka buƙaci doki ko wani wanda zai ɗauke ka ya kai ka wajen. Saboda haka babu wani abu wanda yake kai mutum wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaman bin Allah subhanahu wa ta'ala. Bin Allah shine mafi girman abin da zai kai mutum zuwa ga Allah, kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fadi a cikin alhadithul qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala na fadi ba abin da yake kawo mutum wajen shi kaman yabi abubuwan da Allah ya fardanta mashi. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Babu abin da bawa na zai kusance ni, zai zo mani, zai same ni da shi kaman dai ya riki abin da na fardanta masa. Sannan kuma idan yana son tafiyan ta ƙara sauri, to shi ne duk daga cikin jinsin abin da aka fardanta din nan ya riki wasu nau'o'insu, kar ya tsaya akan farilla kadai, ya ƙara. In an ce yayi sallah, kar ya tsaya akan sallan farilla, ya ƙara da sallolin nafilfili. In an ce wato dai duk wata ibada ta take ta farilla, to a yawaita ta kuma a babin nafila. Shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basrahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha. Wato ma'ana dai wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adha bi la uhidannahu. Wato abinda dai ake nufi, babu wani abu wanda zai kai bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, babu wata wasila fiye da kyakkyawan aikin mutum. Daga cikin kyakkyawan aikin mutum, kyakkyawan kudirinsa, domin aiki a addini matakai ne. Akwai aiki a kuduri a zuciya, shine duk abin da ya shafi itikadi. Mun sani kuma wato abin aka ce abin da ya shafi itikadi, wato abin da ake zama musulmi ko a tashi a musulmi da shi. Sannan kuma akwai aiki a matakan gaɓoɓi ko halshe tukuna, sannan akwai aiki a matakan gaɓoɓi. To daga cikin aiki a matakan zuciya, abin da za a kudurta shine bawa ya kudurta kyakkyawan zato da
waɗanda suke zababbu a wajen Allah subhanahu wata'ala kyakkyawan kudurinka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yaqininka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan kudurin da wannan yaqinin shi kanshi kyakkyawan aikin ka ne saboda idan ka nemi rabantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Allah ya baka abu bakai wannan ba sai da ka sami kyakkyawan kuduri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko muka ce shi ma sashin aikin bawa ne sai da ka zama kana da wato imani da manzon Allah imani da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bai kamata ya zama abinda za a sami sabani a cike ba musamman idan muka lura da hadisin wanda ina yawan fadi wato shi malamai sun yi ta maganganu akan matsalan tawassuli cewa wasu su ce bai halatta ba tawassuli da wani bayan Allah sai dai kai tawassuli da aikinka to gaskiyar magana kamar yadda na faɗa shi kanshi tawassuli da bawan Allah din sashin tawassuli da aikinka ne domin sai da ka sami kyakkyawan imani da yarda da son shi dan Allah da abubuwa da yawa a dalilin su ne illa da yake mutane ba su gane wato da sauri suke gane sannan kuma idan muka kalli abu na biyu shine shi kanshi wato hadisin da aka duk malamai suka dogara shi a cikin mas'alan tawassul shine wannan dai hadisin na Tirmidhi da Nasa'i ina zato da Ibn Majah ma ko na hadisin makahon nan wanda yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa dai ya san shi ba sai mun tsawaita bayani ba amma mahallu shahid a ciki kadai shine wannan hadisin ba a ruwaice shi ba sai zamanin sayyiduna Uthman Allah ya kara masa yarda lokacin da wani sahabi yazo neman wani abu a wajen sayyiduna Uthman bai samu ya ganshi ba saboda yawan abin da ke gabansa sai wani daga cikin sahabbai ya gaya masa cewa ai ka je kai sallah kai wannan addu'a yana zuwa yayi ko sai ga khalifa da kanshi ya aiko ana neman sa bayan bukata ta biya ya hadu da wannan sahabi da ya bada mashi wannan sallan ya gaya mashi yanda zai sai ya ce masa to ai kai baka ga komai ba kaji abin da na gani akan wannan sallan mai hallu shahid anan wajen sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wajen shekara wajen 20 sannan akai umurni wa wani yayi wannan tawassuli sannan kuma a gaskiyar magana shi tawassuli da makamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da soyayyan Allah da manzon Allah ko da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ko matsayin wani bawan Allah ma a wajen Allah na farko dai wannan bawan Allah da aka yi tawassuli da shi ba fa shi da alaka da matsalan tawassulin balle a ce rayuwarsa ko rasuwarsa ba shi da alaka abinda ake tawassuli da shi makaminsa a wajen Allah martabansa a wajen Allah wijaharsa a wajen Allah albarkaci Allah ana kama kafa da wijahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ko mun san wannan matsayin baya canzawa sawa'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu koko sawa'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuku daga cikin mu wannan matsayin nasa yana nan shine matsayin sa sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan na farko kenan abu na biyu tawassuli yana cikin abin da suka fi nisa da shirka a gaskiya domin duk wanda ka ji ya ce ina kama kafa da manzon Allah ya Allah kayi min to ai ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke yi bane da a wajen shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi da me zai kawo ya ce Allah kayi min ina kama kafa da manzon Allah da sai ya ce kawai manzon Allah yi min ina fatan mun fahimta to da kaji bawa ya ce ina neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajenka to ya san cewa Allah ne mai yi ba manzon Allah ba so da gaskiya wannan bai kamata ta zama mas'ala mai haifar da rikici ba so nan kuma abu wanda ya wuce wannan ya zama wani abu daban to wannan kuma hukuncin sa daban amma dai shi asalin tawassuli wannan shine abin da ake nufi da shi kuma shine alqadr din da malamai musamman malaman al-madahibul arba'a gaba ɗayan su suka tafi akan cewa abu ne mai asali kuma abu ne wanda yake shar'antacce a cikin addini ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kamin kafan abinda zaku kama kafa da shi zaku tsanantu da shi zuwa wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce dai babu wani abu da za a tsananta da shi kamar kyawawan ayyuka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi to amma kyawawan aiki kar mu dauka sun ce kai to a cikin sallah da azumi a kyawawan aiki a farkon su kyakkyawan itikadinka da kyakkyawan zatanka da itikadinka cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan zatanka da bayan Allah na gartattu duka wannan sashi ne na kyawawan ayyukan bawa wanda mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana ma abubuwan da ke sa a zama cikin zillullah yawma la dhilla illa dhilluhu a soyayya dan Allah saboda ka wannan soyayya dan Allah din yana cikin abin da za a iya tsanantuwa da shi domin yana cikin kyawawan aikin bawa wajahidu fi sabili ku yi jihadi fi sabili wato dai in ka ji an ce jahidu fi sabilihi to galiban ana magana ne akan yaki in ka ji an ce aljihadu fi sabilillah ana magana ne akan yaki dan daukar kalmar Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan ma so da yawa mutane suna zama wato kaman a ce suna boye suna kunya su ambaci jihadi alhali wannan dai maganar mun yi ta ba iya ita jihadin nan fa abin da take nufi kuwal khair wato masu daukakan alkhairi da gaskiya su kalubalanci masu daukaka sharri su hana sharri ci gaba da yaduwa ko da kuwa ya kai sai an dauki makami za a hana sharrin nan baza komar sa kamar yanzu misali halin da ake ciki ne a irin wasu garuruwa ina wanda masu bandits nan da sauran suka dabe su sai ka ce ma irin waɗannan mutanen ai waɗannan mutanen aje a ce musu tashi si san yanda za su yi su kare kansu si jihadi su kare kansu su kare iyalinsu kuskure ne a gaya musu wannan da wani mantik ne zaka kuskurantar da yi wa alkhairi umurni ya kalubalanci sharri malamai suka ce mafi karanci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal jihadu madhi mafi karancin abinda ake bukata a jihadi shine kai shiri ka zama cikin shiri ta yanda shi mai barnan wanda ran shi take sawwala mashi ya kawo ta'addanci ko yayi barna ya san cewa in yayi to za a yi kare jini biri jini ko ba zai gama lafiya ba wannan shirin kadai shi kadai shine mataki na farko na jihadi akalla wannan kada a rasa shi sai ya zama wanda zai kawo domin duk masu ta'addancin nan ai sun san cewa suna zaton za su yi suna da kyakkyawan zaton za su yi su fita lafiya ne amma da sun ji labari garin nan fa kowane gida akwai bindiga misali nake koko mutanen garin sun tara matasan su su ma suna gadin su da makamai irin naku ko wanda suka fi naku misali idan su a farke suke to na tabbata za su kara lissafi kafin su kawo hari cikin waɗannan mutanen me zai faru za su aje makami ba za su kai harin ba to dama abin da Allah yake so kenan a aje makamin ba Allah yana so a zubar da jinin ba haƙƙin dima din ake so to amma ba za a yi haƙƙin dima'i ba matukar rundunan shedan matukan wato rundunan sharri tana nan tana son ta tsaitsara akan alkhairi abinda suke nema shine waddal ladina kafaru law takfaluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum maylatan wahida wannan ai har abada haka ne waddal ladina kafaru law takfaluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum maylatan wahida saboda haka har abada ba za su gushe ba suna neman dama za ku dan gafala dama za ku sakankance ku ce ai shikenan ba muna cikin aminci ba abinda zai faru su kawo muku haris karar da ku hari daya saboda haka kasancewan ku cikin shiri shine mafi karfin abinda zai tabbatar da zaman lafiya kuma ya ishe ka ma'auni manyan kasashen duniya ba su fada tsakanin su in kar karamar kasa ta danyi abu kadan sai a je a murkushe ta saboda mene saboda an san ba ta da karfin da za ta kare kanta amma kasa mai karfi ba hanci ba har ido sai ta dangwale sai dai a yi ta dangwale dangwalen ido amma ba za a yaki ba dan mene dan kowa ya san za a ji ba dadi ko ba haka ba saboda haka wajibi ne al'umma su tashi su zama masu karfi a dan mene domin kare gaskiya domin wannan karfin nasu kadai abinda zai tabbatar da zaman lafiya ne ya tabbatar da gaskiya saboda su rundunan alkhairi ne dan haka babu wani abin wato nadama ko ja da bai alhali duk hukumomin da malamai suna cewa in ka lura da mafi yawan abubuwan da ake yi yanzu a duniya da kere-kere da dan adam yake yi mafi yawa asalin su ana yi dan yaki ne wato ko dan yakin kai tsaye ko dan hidimtawa mayakan ko makamancin wannan sai daga baya su zo su zama dan amfanin dan adam amma asalin su ana yin su dan wata bukata ce ta yaki to amma waɗannan masu wannan kere-keren dan bukata ta yaki kullum cikin kera sabbin abubuwa suke suna kashewa suna budget wanda yafi na ko na yaki wato ina nufin defense yafi na komai da komai to amma kuma su ne wai suke gayawa wasu ba su san zaman lafiya to kaga wannan kawai magana ce wacce take ana da so kawai a danna mutum kamar yanzu abin da yake faruwa ne misali a kasar nan ko wasu sun fito sun kirikiri da sunan addini da sunan addini sun fito sun yi zabe sun yi campaign da sunan addini ta yanda campaign din ma a coci-coci ake yi to amma da musulmi ya dan yi motsi kadan sai a ce yayi shiru mana ana son zaman lafiya ana son afinjuwa na'am ana son zaman lafiya babu shakka hakika ne kuma mu ambassadorin zaman lafiya ne kuma ba za ka biyewa amma a nan wajen kada kai ma ka rufe ido a zauna lafiya amma idan ka abu ina fatan an fahimta a zauna lafiya gaskiya ne amma idan ka abu da karka zama makaho Allah ubangije ya garar da mu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ko kwa kasance masu nasara na asira إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يأتي وأنت سك كافرته فأنا تاشي القيامة دا أشي سنة دو أبن دكي باين كسا قبات إيش دا kwatan kwacin sa ma tare da shi su bayar dan su fanshi kansu ta ba za a karba ba kuma suna da azaba mai radadi Allah subhanahu wataala ne yana gaya mana ana samun aljanna da kudi amma daga duniya ake bayar da kudin a sami aljanna daga duniya ake ciyarwa a sami aljanna daga duniya ake bayarwa a sami aljanna daga duniya kam sai mutum ya zama da kwaran mudun hatsi sai ya saya masa aljanna kwaran dabino sai ya saya masa aljanna a duniya amma idan aka riga aka tafi lahira to wancan wajen kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون me ake nufi da la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a duk wata hanya da dan adam yake bi dan ya iya taimakon kansa ko ya taimaki waninsa an rufe ta sai da izinin Allah subhanahu wataala dan dama dai in kaga mutun na takama a duniya yana ganin ya isa to da dayan abu uku yake jin ya isa din ko dai shi kanshi isasshe ne yana da karfin da zai iya samun abin da yake so ko yana da karfin da zai iya samun abin da yake so ko kuma yana da alaka da wani wanda ya isa dan uwan wani mai isa ne ko sirikin sa ne ko makamancin wannan ko kuma a'a ba alaka yake da shi amma ya san akwai wasu mutanen kirki ne wanda duk abin da yayi wasu manya wanda duk abin da suka ko da bai da alaka da su to za su taimake shi duk rigimar da ya shiga za su fitar da shi to idan dan adam ya san ba ɗayan ukun nan to zai shiga hankalinsa to ranan tashin kiyama la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana waɗanda suka kafirta da za su ci bayar da da a ce duk abin da ke cikin duniya nasu da ƙari kaman sama kuma su bayar dan su fanshi kansu ranan tashin kiyama to ba za a karba ba kuma suna cikin azaba mai radadi saboda ana magana ne ayoyin nan muka kula ayoyin hiraba ne aka kaddama sannan ayoyin da za su zo maganan sata ne duk dai wannan ba ana yi dan a mallaki duniya bane to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana wannan duniyan ba ta da amfani in aka neme ta ta hanyar da Allah baya so ta hanyar da wato ba hanyar halal ba dan an je lahira ko dukanta kake da ita duniyan ba dan ka san abin da ka samu ba ba za ta maka mutum amfani ba ba za ta fitar da shi daga wuta ba Allah ya kare yuriduna
yuriduna
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الله سبحانه وتعالى يقول سنا سن سبتا دغا وتا وما هم بخارجين منها كما بدا سو تبا فتا دغا cikin ta ولهم عذاب مقيم كما سنا دا عذابا wanda yake dawwamamme wanda yake dawwamar da su baya rabuwa da su daga cikin azabar Allah ga dan wuta daga cikin azabar da Allah yake wa dan wuta shine ya sa musu kar ya cire musu rai cewan zai yi su samu su fita ban san ko an fahimta ba domin idan da dan wuta ya san cewan ai nan da ya shigo ba ranan fita ya riga ya kankance an cire masa hope na zai yi ya fita to da an rage masa azaba ko yanzu kamar misali mutane ne aka kama su ka kaddara suna cikin kurkuku daya ba riga an masa shari'a ba saboda haka zai yi an yi shari'a ko ya fita ko ya zauna daya an yanke masa shekara 10 misali ko rai da rai to ai in ka lura sakin jiki da sabawa da wajen da yanda zai dauka gida ne kawai ya saki jiki ya sallama ba daidai bane na wanda ba aiwa shari'a ba da wanda aka riga aka yanke masa daurin rai da rai ko shekara 10 don mene domin shi wanda ba aiwa shari'a ba yana da hope yana tunanin zai yuyu in an zo an yi shari'a so wannan kalak din Allah subhanahu wataala yana son ci gaba da azabtar da su da shi dan haka sai aka ba su dama shine zaka ji can wa yastagizu yughasu bima in kal muhli yashwi wujuh bisa sharabu wa sa'at murtafaqa idan sun nemi taimako suna son a ba su ruwa ba za a ce a nan ba ruwa ba a sai a ba su ruwan gashi amma ruwan na azaba ne fiye da azaban da suke ci saboda wuta tana nan ana kora su hanyar koban wuta sai su dauka za su na da yanda za su yi su fita sai sun je sai su ga ashe azaban da ke bakin kofa yafi wanda suka baro a ciki sai su koma ciki Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda kullum suna da wannan burin na fita kuma ba za su taba fita ba an ce an taba gayawa sayyidina Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda aka ce masa kuna cewa musulmi ba za su kungoma a wuta ba kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ce yuriduna an yakhruju minan nar yace to kowani irin karatu kuke yi ne ba ku ga kafin nan Allah subhanahu wataala innal ladina kafaru yace ba ai wannan aya ce da ta sauka akan kafirai dan haka ku daina wato daukan ayoyi kamar yanda sayyidu Abdullahi ibn Umar yake fadi akan khawarij ko yace mafi sharrin mutane sun je sun sami ayoyin da suka sauka akan kafirai sun daura su akan musulmi to haka yuriduna an yakhruju minan nari ana magana ne akan kafirai waɗanda Allah subhanahu wataala ya yankewa da goma a cikin wuta na sari ko sari
صلى الله عليه وسلم
والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دبراو دبراونيا كينك حنا ينس ساكي ينسكينا أكن أبين دسوك أيكتا كما أذابا دقوجا الله سبحانه وتعالى الله مبوايني كما ما يئيكو ما يهكما wannan ayar kamar yadda muka sani ita kadai ce aya a alqur'ani da ce magana akan hukuncin barawo a can wajen yasu zina an kaddamar da mace mai zina azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda amma anan sai aka kaddamar da barawo saboda namiji saboda su kamar yadda muka sani azina babbar jagorar laifin mace ce galiban ba wai dole ya zama kodiyo shi amma galiban galiban mace ita ce jagorar barna a cikin laifin zina kamar yadda namiji kuma galiban asata su larabawa ma kafin musulunci ba su ma yin hukuncin ga mace barauniya saboda ba su san cewa mace tana sata ba in ma mace ce sata abin boyewa ne shi yasa kisan mahzumiya ko aka ta neman aimat a cece ta har aka nemi aka aiki sayyidina usama bin muzai ana dai ta kaman kafa ana ganin ya za a yi dai kada dai a yanke mata hannu saboda ba abu ne wanda aka saba a ce mace ce sata a yanke mata hannu ba to musulunci yazo da wannan hukunci da barawo da barauniya mun sani idan aka ce bara sata shine mutum ya dauki abin da ba nashi ba daga hirzin abin kufiyata saboda haka yana da bambanci da kwace yana da bambanci da sata daga wajen da ba hirzi ba yana kuma da bambanci da ha'inci ha'inci kamar mutum ya saci kudin gwamnati hukuncin sa daban wannan ha'inci ne yana da hukuncin shi dan an ce yana da yana shi hukuncin shi daban baya nufin cewa bai kai hukuncin sata ba ya ma fi hukuncin sata saboda shi wannan sata ne da aka yi wa al'umma gaba daya mutum ya shiga cikin hirzi ya dauki abin da a kaulin jamhurin malamai bai gaza rubu dinar ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la qata illa fi rubu dinar ko la qata fi aqallu min rubu dinar babu yanke hannu a cikin abin da yake kasa da rubu dinar wato rubu dinari mun san rubu dinari ni sabin abin nan din sadaki iman sadaki kamar a ce wuraren su 30,000 ne ina zan yanzu ko 20 da wani abu to abin da yake daidai wannan wannan ya haifar ma wasu da iskali wasu sun ce Abul Ala al-Mu'arri ne to amma dai malamai sun ce ba a sami baitin a cikin diwanin shi na sixth ba ba a kuma same shi a cikin diwanin sa na luzuliyat ba saboda haka dai wani ne ba shi ba ya fada ko tanaqudun malana illa sukutu lahu wa anna udha bi maulana minan nari yadun bi khamsi ma'inin asjadin wudiyat ko fudiyat ma balu ha qati'at fi rubi dinari na to you see like
oh yeah you want to converse to Islam do you speak Hausa you don't what is your name
Vincent
Vincent you are welcome you know, I'm sure nobody forced you to embrace Islam.
Yes.
It's your personal decision.
Yes.
Alhamdulillah. No, it's Abu Qatar. So you will say with me what I'm going to say. Ashhadu. Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. So the meaning of what? The meaning of what you said is you bear witness that no deity worthy of worship other than Allah, that is one God. And the Prophet Muhammad is a messenger of Allah. You agree? Alhamdulillah, you are a full Muslim with this. Now my brothers will guide you on how to take bath and continue to perform the Islamic activities. We have a school here in the National Mosque every Sunday. If you want to be guided to be taught on Islam, you can be coming every Sunday, 10 to 12, I think. Is there any name that you want to add to your name? Which is that? MashaAllah, Mustafa. So you are welcome, Mr. Mustafa. Alhamdulillah. You are most welcome. MashaAllah. Alhamdulillah. You are welcome. Alhamdulillah. Idan mutum yana sanya musulunta, ba sai an kawo shi masallaci wajen liman ba, indai da kowane musulmi a inda yake sai ya lakkana masa kawai a inda yake, a gaggauta ba abin da ake jira ba ne. Don haka yanzu yanda aka zo nan sai a ko'ina sai a lakkana masa, ko da yake wasu a wajensu suna da manufansu na yin hakan, suna ganin wani sashin da'awa ne shi ma. Allah ya taimake mu. Muna magana akan wasariko wasariko faktau aidehu. Okay, ina maganan baitin mawaki ne ko tanaqudul malana illa sukutu lahu wa anna udu bi maulana minan nari yadun bi khamsi ma'inin azdadin wudiyat ko fudiyat ma balu haqqiyat fi rub'i dinari. Waya ya hannun da in aka yan in mutun ya yanke wa mutun rakumi 100 za a rakumi 5 za a bayar, amma kuma a ce kuma idan wannan hannun ya sace rubu'in dinari naira, kamar a ce misali in mutum ya yanke wa wani hannu sai ya biya naira miliyan 3 misali ko 4, amma kuma gashi kuma a kan satin naira 30,000 an yanke hannu, a wajen shi wannan contradiction ne. A hakika babu wata contradiction. Wato shari'a ba manufanta yanke hannun ba ne, manufanta kara kayan. Shi yasa in ka duba tarihin musulunci, tunda aka yi musulunci, yanzu masu tuhuman addinin musulunci da tuhuma kala-kala, za ka samu su kuma kila a ƙasashensu sun ba mutumin da aka yi ƙoƙarin aiwa sata, ko da satan waya ne ko satan menene, kila inda bindiga a hannunsa ya harbe wanda ya mashi satar, yana da uzuri ko? Tunda tarihin musulunci har yau da aka yi daular musulunci, in ka bincika sai ka ga sau nawa aka yanke hannun mutum saboda ya sata, ya yi sata, sai ga abu ne da za a iya kirgawa. Me yasa? Saboda satan ne ya zama babu shi. Me yake hana sata? Dalilai ne da yawa, dalilai ne da yawa, amma na farko adalcin shuwagabanni ne, adalcin shuwagabanni. Idan ya zama an yi adalci, shi yasa Sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda, ya aikata wasu abubuwa guda biyu wanda darasi ne muhimmai ƙwarai da gaske. Na farko, wata rana wasu sun yi sata, abinda suka sata din nan raƙumi ne, babban abu ne, ya kai a yanke hannu. An kawo su har ya ce a je a yanke hannunsu, sai ya kalli fuskansa sai ya ga alaman irin fuskar nan diya komade, diya koɗi ya faffaɗa, alaman yunwa, alaman wannan kai ba su cikin hayyacinsu. Sai ce a zo da su, sai ce yaran wane ne? Sai aka faɗi mai gidansu, ɗaya daga cikin manyan sahabbai. Sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kira shi, ya sa a ladabtar da shi kuma a yi masa tara. Su kuma ya ce a ƙyale su sutura. Ma'ana, har a shari'ar musulunci, idan tsanani ya haifar da sata, to shari'a tana mura'atun wannan ta ɗauke wa mutum haddi. Saboda tsananin wahala, wannan ba wai ana cewa mutane kawai sun ji yunwa shi kenan sashi sai za a je su yi sata ba. Wato, idan ka ga mutum tsanani ta kai ba yanda zai yi sai ya sata,
to yanayi ne da bai wuce daya cikin 100,000 yuyuwan faruwan sa ba. Da farko dai kar mu manta, wajibin mutum ya nema wa kansa abin da zai ci. Wajibinsa ne, matukan Allah ya bashi lafiya da ƙarfi, to ba ya da uzuri idan bai tashi ya nema ba. Kuma da yawa daga masu faɗin sun nema sun rasa, za ka iya cewa 95 ko da 9 bisa 100 ba gaskiya ba ne. Sun nemi wani kalan aiki ne, kila da wani kalan aiki muayyan wanda suka tsayar cewon su shi suke so, musamman masu hijabin certificate, musamman Allah ya yi musu jarabawa, shi yana da degree, don haka dan me zai je yi aiki iri kaza, shi ba aikinsa ba ne, saboda yana da degree, saboda yana da masters, saboda yana da kwali iri kaza. To wannan hijabin na cewa yana da kwali iri kaza, shi yasa ba zai je yi aiki ba, shi yasa yake wahala. Amma da ya sauke wannan girman kan, ya nemi sana'a, kowanne, ko mene, ko kwadago, ko dako, ko noma, ko leburanci, ko kowane aiki. To in Allah ya yarda ba zai rasa abin da zai ci ba. Shi kuma daga nan me zai zama na Allah ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da wani bawan Allah ya zo ya roke shi, bismillah. Lokacin da wani bawan Allah ya zo ya roke shi yana neman kuɗi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daukan kuɗi ya bashi ba, ce mashi ba ya da wani abu komi ne, yace ba ya da shi, sai ya kawo wasu abubuwa haka dai irin abin da bai kai ya kawo ba, yace wallahi shikenan masa fiyas din tufafi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ya daga yace wa zai saya a cikin sa, bai wani ya taya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai kara, a kara inda wanda zai kara wani abu a sayar masa. Aka samu wani ya saya kuɗi kaɗan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi, yace to ya je kasuwa ya siyo idan gatari, irin ruwan gatari, ƙarfen gatari. Ya je ya siyo, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa masa gatari, aka samu itace aka haɗa masa gatari, sai ce to ya je daji ya yo itace. Idan ya zo ya je, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kar in ganka sai bayan kwanaki kaza. Ya je bayan kwanakin kawai da ya ce, ya Rasulullah, ai alhamdulillah, na zama ɗan kasuwa. Ko? Malamai suka ce wannan shine farkon entrepreneurship a tarihin Musulunci. Don haka mu ainihin inda matsalar mu take shine kasala, rashin tashi ai aiki. Mutum yana zaune, ba zai tashi ya nema ba, yana jira, saboda ya saba da zai iya tambaya a bashi. Wani malami ya yi wata magana wanda ta zauna min a zuciya, ya ce in dai mutum yana da ƙarfi da lafiya, ya roƙe ku kar ku bashi, maimakon ku bashi kuɗi, ku ƙirƙiri aiki, ko aikin bai da ma'ana. Ya zo yana tambayan kuɗi, ka gan shi da ƙarfinsa da lafiya, sai ka ce, kaga ko drainage ɗin unguwan nan kwana biyu ba a wanke ba, share ba, da Allah nawa zan biya ka share min drainage ɗin nan? Sai ka bashi aiki, in ya yi aikin sai ka biya shi. Ko ga wurin nan ya yi ciyawa, da Allah zo mu ciniki in biya ka, ya ce, ko ka ce mashi kawai da Allah ya zo ya haƙa rijiya a wannan wajen, ya ce ko da in ya haƙa rijiyan za ka mayar ka rufe bayan ya tafi. To ka bashi aiki. Na farko shi ka koya, ka yi aiki da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen zai iya cewa a bashi, amma bai ce a bashi ba, sai ya koya masa yadda zai nema da kansa. Na farko kenan. Na biyu kuma, baka kaskantar masa da zuciyansa, baka mai da shi kaskantacce ba, zai tafi yana jin cewa haƙƙinsa ya karɓa, shi ajir ne, aiki yayi. Kai ma kuma ba zai sa maka wani girman kan cewa kai ɗauka kai ka bayar ba, kai ma aiki aka yi ka biya mutum haƙƙinsa. A'til ajira ajrahu qabla an yajfa araku ko a'tu. Saboda haka mu koyi ya za mu yi mu shagalar da mutane, mu sa su yi aiki don su yi cancanci abin da za su karba. Sai wanda suka zama ba yanda za su yi, saboda rauni ko saboda rashin lafiya ko saboda wani dalili to irin wannan a dauka a basu amma in ba su ba ko yaya ka san yanda zaka yi ka sa mutun yayi aiki kuma sannan yawan al'umman nan da muke da shi kullum kasancewan al'umma tana da yawa da sauransu to rahama ce cikin al'umma dalili ne na cewan dan adam ba zai rasa abin da zai yi ba zai rasa abin da zai yi ba sai dai ya raina wannan abin da zai yi idan aka ce ya faru an nema an rasa abin da za a yi to abu na gaba anan shine makusanta ya zama su wajibi su bashi idan makusanta sun ki bayarwa ko babu su shi bai da wani makusanci shine irin wanda sayyidina Umar yayi waɗannan yaran na Hatib ibn Abi Baltah mai gidansu ba wajibin sa ya basu idan ba wannan to sai a ce hukuma wajibinta ta bayar idan hukuma bata bayar ba ya shiga halin darura in bai ci ba zai mutu to ya halatta ko da sata ne ya dauka ko da kwace ne ko da wani yanayi ne ya halatta ba ni wannan amma malamai suka ce ya fara tambaya ba ni mal haji ya mai abinci su ba min abinci amma ba ni da ku ce a'a an ki ba za a zuwa maka wato wallahi sai na ciko da karfi ya halatta shari'a ta yaddan masa ya ci iya abin da zai koshi idan ma tafiyar shi na da nisa bai tunanin inda zai iya samu a gaba to ya guzuri yayi guzuri ba laifi shari'a ta yaddan masa wannan babin darura ce wacce muka yi magana ta kwana biyu uku da suka gabata babin darura ne hukuncin ta daban to idan fa duka wannan an rasa ne sannan dan adam zai je ya dauki na mutane zai je ya sata to a mujtama din da ta waffara wa al'umma wannan yuyuwan sata abu ne mai nisa sai dai idan an sa abu ma an sa san rai mutum ya zama shi irin yana son sai ya sa riga irin na wani ko sai ya shiga gida irin na wani ko sai ya rike waya irin na wani atma to wannan irin wannan mutumin tamma kuwa ba abin da zaka yi wa kishi a cikin yanke hannunsa saboda haka Allah subhanahu wataala yace ku yanke hannunsa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu kamar yadda muka sani a fara yanke hannun dama idan ya ƙara sata a yanke kafan hagu ko da yake wannan kaulin sauran malamai Abu Hanifa Allah ya ƙara masa yadda yace ha ba za a maida mutane musakai kenan ai ba manufan shari'a ta maida mutum in kuma aka yanke duka gaɓoɓin kuma ya zama liability kenan a cikin al'umma dan haka bai yadda ba yace daga hannun daman nan ba za a ƙara yanke komai ba wannan asali fatawan sayyidina Ali ne amma Abu Hanifa ya dauke ta a matsayin mazhabansa yace bai yadda ba sai dai daga nan a kulle shi idan aka kulle shi sai a koya mashi sana'a a gidan koyon sana'a gidan gyaran hali sai ya rika sana'an da zai sami abin da zai ci babban malami At-Tahir ibn Ashur yace wannan sabanin kadai ya isa shubha kuma ka san a ka'idar malamai tudra'ul hududu bi shubuhat in aka sami shubha guda daya ya isa ya zama dalilin da za a hana yin haddi to tunda ga shubha an samu malamai sun yi sabani dan haka ba za a ƙara yanke wata gaba bayan yanke hannun nan guda ɗaya ta farko ba domin hukuncin muharib daban إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأنه كنت دبني وكنت سارق دبن دن ما كرك دوك سارق ينادو كنت محارب في أساء باين الله سبحانه وتعالى يفتع منه كنت محارب ينزكم أكزو باين آيوي أكو أنا فتع مك كما كنت السارق شيكما سارق دبن محارب دبن sarik shine wanda ya shiga da makami muharib kamar yadda muka ce makami ko askaci in dai za ta iya kisa a fatawan ibn al-arabi al-maliki in dai za ta iya kisa ko askaci in dai ba an ganta alamanta na yanke aljuhu bane to yana da irin wancan hukuncin an yuqatalu aw yusallabu saboda dama yake nema idan aka takura shi yayi amfani da makami to wannan hukuncin sa ya cancanci a kashe shi amma shi sarik hukuncin sa kamar yadda muka sani yanke hannu ne kuma shari'a ba tana umurni da yanke hannu bane a'a tana hani da satan kamar yadda muke ta fada shi yasa malamai suka gayawa shi wancan mawakin kamar yadda nace an ce Abul Ala'il Ma'arri amma ba Abul Ala'il Ma'arri bane wani dai mawaki ne sai suka bashi amsa suka ce mashi izzul diyanati aglaha wa arkhasaha dhullul khiyanati fafham hikmatal bari ko kuma a wani riwaya siyanatul irdi aglaha wa arkhasaha siyanatul mali wato shari'a ba tana son a yanke hannu bane a'a shari'a tana son ta hana ne sai ta sa kudi kadan in aka taba za a yanke hannu amma saboda kuma shari'a ba ta son a taba mutane ta'addanci akan gabobin su sai ta sa duk wanda ya ta'addanci akan gaban mutum kuma shi kuma zai biya kudi da yawa ina fatan mun fahimta saboda haka hikima ce ta shari'a a ciki ta kawo wannan faqahu aydihum wan yanke hannayensu ko hannuwansu jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na abin da suka aikata na wannan satan da suka mun yi bayanin dai a sata sai ya cika waɗannan sharuɗan nashi idan bai cika sharuɗan ba ba sata bane aka yi shi ba a cikin hirzi ba ba sata bane amma hirzi idan mutum mutanen unguwa suna da wajen parking din motoci fili ba sai ne suna abin ba ba sai garejin mota amma nan wajen nan ne wajen parking din motocin su kowa ya sani kila ma da mai gadi dan an shiga wajen parking din su mutum ya shiga wajen ya sace mota yayi sata a hirzi ina fata mun fahimta duk abin da nan ne wajen sa da ake kula da shi kamar doki a turken sa ko sanuwa a turken ta ko a garken ta in aka shiga aka sace to an sace ta a hirzin ta jaza'an bima kasaba shi ma Imam Abu Hanifa yayi magana mai kyau a nan wajen wanda ni ma ina ganin fatawarsa ta abin a dauka ce a nan ma yace wannan ya nuna cewan yanke hannu ba zai iya haduwa da hurum ba wato ba zai yuyu a ce a yanke hannun mutum kuma ya biya abin da ya sata ba dole ɗayan biyu ne ko dai ya biya a kyale masa hannunsa ko kuma a yanke hannu idan ya cinye ba zai iya biya ba dan haka in zai iya biya ko da bayan sata ne to in ya biya ba za a yanke hannunsa ba a ganinsa wannan fatawa ce ita ma a wajiha da za a iya kallanta ko da yake ya saba da sauran malamai a ciki to amma shi ma za mu iya cewa shi ma sabani ya isa ya zama shufa domin ka san komin kankantan dalilin da za a kawar da haddi shari'a tana amfani da shi ta kawar da haddi nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan Allah subhanahu wataala ya yi musu ne dan azabtarwa ga wanda ya aikata wannan kuma ya zama abin tsoratarwa kada ya ƙara a gaba ko kuma tun kafin ya aikata din kada ya aikata Allah subhanahu wataala mabuwayi ne mai hikima ya san duka mun san kissan Arabi ko wanda ya ji ana karatun alqur'ani aka ce wasariqu wasariqatu fattaw aydihuma jazaa'an bima kasaba ana kala min Allah wallahu ghafurur rahim ta wannan ba qur'ani bane shi bai san komai a qur'ani ba amma dai kawai yace wannan ba qur'ani bane aka ce yaya zaka faɗi wannan kai baka sani ba shi makaranci yace a kawo qur'anin a duba a kawo qur'ani a ga wallahi azza hakim yace yanzu na ga alqur'ani aka ce me yasa ka faɗa haka yace azza wa hakama fa qata law ghafara wa rahima lam qata so al-arabi ma ya san tanasuk na ayoyin alqur'ani mai girma alhamdulillah za mu hakura haka insha Allah za mu ci gaba gobe da yake ma dai masalolin karkashin masalan sariqu din suna da yawa to amma kamar yadda malamai suke cewa wajibin mufassir da daban da wajibin faqihi so idan za mu ishabi cikin bayanin su za mu tashi daga tafsiri zuwa karatun fiqh Allah ya taimake mu wannan yana tambaya da gaske ne sayyidina Umar da Uthman suna kan shan ruwa bayan sallar magriba to ni dai ban gane wannan tambayan ba wani lokaci ne asalin lokacin shan ruwa qur'ani ya ce sai dare yayi a'a ai Qur'ani bai ce sai dare yayi ba. Wato duhulul ghayati fil mughayya, duhulul haddi fil mahdud. Duka wannan idan abu da ake magana din shi kadai ake magana, amma thumma atimmu siyama ila al-layli, thumma atimmu siyama ila al-layli, ai atimmu siyama fin nahari kenan ila al-layli. To anan da an zo daidai iyakan naharu da laylu, to saboda wannan mahdud din baya cikin kharij ne, saboda haka da ka zo iyakan su to an zo laylun da ake ji, ba sai daren ya riga ya shiga ba. Ina fatan kun da, saboda nahar daban layl daban. Saboda haka fadawar rana shine lokacin shan ruwa. Kuma abinda na sani shine al-asha'u qabla al-isha. So wancan magana ce wani suna jinkirtawa bayan magriba, ban fahimta ba. Al-asha qabla al-isha, mubadara da asha qabla al-isha, anan al-asha'u ana nufin isha, ana nufin sallan magriba ne, ba sallan isha'i ba. Al-asha'u qabla al-isha hadisi na nufin sallan magriba ne, saboda haka ana nufin a fara shan ruwa kafin a je a yi sallan magriba. Ba amma ba ana nufin shan fatake ciki ba. Kuma mutum ne yana tuka mota suka yi hadari da iyalinsa saboda fashewar taya, ɗansa ya rasu, akwai azumin kafara a kansa, akwai? Allah ya ba shi iko. In kuma za a bi wata mazhaba wanda suke ganin za a iya ciyarwa, amma dai wannan kiyasi ne kawai suka yi, kiyasi ne mai rauni kwarai da gaske kuma, saboda dai a sauƙaƙa masa. Wani ya ce mutum zai iya yin sallah a Mars planet kwarai, matuƙan da lokaci to da sallah ko matuƙan da lokaci, kana tsarin mu'mini ne kitabun mankota, so matuƙan da lokaci. Shi kuma al-qibla fa zai yi tahari kawai, ina ne yake gani zai zama al-qibla kawai, ko ina ne zai yi? In kuma ba haka ba, to sai a koma asali aina ma tuwan lufa sama wajhullahi, shikenan kawai, duk inda ya kalla ya sallata ya. Ina fatan mun fahimta. Malaman malikiya ne suke cewa in aka rabu da ƙasa to sallah ta faɗi. Wannan fatawar malikiya ce ta da. Ita ma malamai a wannan zamanin din suna, kamar yadda kullum nake faɗi, suna da fatawoyi daban da wannan. Saboda a wajensu in an rabu da ƙasa ba wai ma sai, saboda ko a jirgin sama ne, ba wai sai ma a wani tauraro daban ba, ko a jirgin sama ne, in dai an rabu da ƙasa to babu sallah, ba wajabcin sallah, saboda wato ittijahul qibla sharadi ne. To su kuma ka san idan sharadi ya fadi to mashrut ma zai fadi, kamar yadda muka yi magana a shekaran jiya akan mallam ya jima'an wala muta yammama. Wanda ya ce mutum zai iya shafa mai a hanci kuma yana da azumi, to sai mene? To amma meye na shafa mai a hanci? A hanci na da ciwo ne kila ko? Wannan yana tambaya waɗanda suke yawo da makami da wuƙa saboda su soki waɗanda suka sha bamban da ra'ayi na siyasa. Ai, kai ma ka san hukuncin su haramun ne? Kai ma ka san haramun ne wannan? Kowa ya san ba kyau, ya tambaya me hukuncin su? Kowa ko ba don su soki wanda suka sha bamban da ra'ayi ba, ko don kawai shiga da shin ma ai bai halatta ba? Ko ga na al-wasa'il ko tahrimul wasa'il na kisan Sayyidina Abdullahi ibn Umar ne ko da Muawiya ko wanda wani ya soke shi yazo ya gaishe shi, hadisin Bukhari da Muslim, yazo ya gaishe shi a cikin haram, yace ya akai waye soke ka? Yace kai da ka bada dama a shigo harami da makami da kibiya, kai ka soke ni, saboda inda baka bada dama a shigo harami da makami ba, da wannan ba zai zama ya soke ni dan da kuskure ya soke ni ne. Wannan yana tambayar su jido tilawa me ake faɗi. Wato a hadisi dai
سجد وجهه للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته.
Matar da ba za ta iya azumi ba, in ta warke za ta rama kamar haka, ban gane sauran abin da ya rubuta ba, ko za ta iya ciyarwa yake nufi in ta warke sai ta rama. Ito a wajen malaman malikiya dai, in dai kamar saboda juna biyu da sauransu, in ta warke za ta rama azumi, in ta haihu za ta rama azumi, wasu kuma suna ganin ta ciyar ya wadatar. Muna tambaya wacce ba za ta iya azumi ba saboda shekaru, za a yi mata azumin ne koko za a ciyar? Ciyarwa ya dace a yi, saboda ga nan ma nassin Qur'ani, wa alladhina yunfiquna fidyatun ta'amu miskin. Wannan yana neman addu'a, kuma muna neman nasa addu'a. Wani na tambayan haddin sata, mutum biyu su sace abin da ya kai value 30,000. Okay, to na gane, wato kima ne idan mutane biyu suka hadu suka sace abin da yake ya kai abin da ake sata, ba za a yanke masa hannu ba, saboda rabon kowanne a cikinsu bai kai rubu dinar ba. Ko da ka san akwai matsalan za a iya sata ko ma menene ba sai rubu dinar ba, amma dai wannan kauli ne mai rauni. Sabanin tarayya cikin kisa, shi wannan gunci matsala daban ne. Wannan yana da magana cewa a yi mutane magana masu zuwa su sa alama a wajen sallah a masallaci, bai halatta ba, ba kyau bukin din waje a masallaci. Bai dace ba, makruhi. Muna tambayan hukuncin online business. Online business kalma ce mai faɗi ƙwarai da gaske. Akwai kalan da zai halatta, akwai kalan da ba zai halatta ba. So haka bai kamata kawai ya ce mu hukuncin online business ba da amsa a kan haka ba. Mutum ne ya zo ma iyalinsa, kila yake nufi, to ya yi janaba, ya ce janaba ta kama shi kafin alfijir ya keto, kuma ya yi wanka, bayan ya dawo daga sallan asuba kawai ya je yin tsarki sai ya je, me hukuncin azuminsa? Azuminsa nana, azuminsa ba wani abu a tare da shi, ko da inzalin ne bai gama ba sai daga baya, bayan ya yi wanka ragowa ya fita misali da rana, azuminsa nana, wannan wani abu daban ne, baya matsayin insa. Shi inzal yana da hukunce-hukunce, ba mujarradin fitar ruwan ba ne kawai. Wani ne ya zo ya taimaka wa ɗan uwansa da kuɗi, zai yi sana'a sai ya kashe kuɗin, kuma sai ya dawo ya ce ya ƙara taimaka masa. In yana da shi sai ya bashi, amma in ni ne zan bashi, zan ranta masa ne, ko kuma in nema masa sana'a ɗin, amma shi yana da shi sai ya bashi. Zai yi amsar bashin banki ya je Makka? A'a, Allah bai ɗaura maka zuwa Makka in ba ka da hali ba. Zuwa Makka wajibi ne ga mai hali, ko da yake malaman malikiya sun takura kalman halin, to amma wannan zamanin ai ya nuna mana halin ma har ya wuce ma hali akan kanka, har da hali na hukuman ƙasar da za a je ɗin in sun ba da dama, saboda zai yi kana da kuɗin, kana da komai, amma slot ɗin da aka ba ƙasanku ba za ka sami daman shiga ciki ba. So Allah bai ɗaura maka karanci kuɗin banki ka je aikin hajji ba, ko kaɗan. Wannan rubutun nashi ne ban gane. Wannan yana tambayan sallan wanda bai yi karatun sallah ba saboda ya yi bijan. Qira'atul imami lahu qira'a. Qira'atul imami lahu qira'a. Ba dole bane sai ya yi karatu, ko da asirce ne, an so ne kawai abinda ya kamata ne, amma ba wai wajibi ne in bai yi ba. Shi fa sallan ma'amumi ba, dan gata ne. Shi ma'amum dan gata ne. wanda yake yes na san matsalan sabani ne la salatu liman lam yakra bi fatihatil kitabi wasu malamai sun tabi akan cewa ko ma mu ne kai dole sai ka karanta amma wannan kaulin mai rauni ne musamman ma mun kalli hadisin mutanen da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman nada musu liman ya nemi wanda ya iya karatu a cikin su aka sa mutum da ya iya karatu kuma aka sa shi yaro karami ma wanda bai kai shekarun islam ba aka sa shi limance su wannan yana nuna cewa koda ba su iya karatu ba su sallar su tayi ba sharadi bane sai ma mu dole yake karatu idan lokacin da liman yake karatu a sirce zaka yi karatu abin da ya nuna maka ba sharadi bane inda ka fara karatu kana maliki yaumiddin sai liman ya ruku dole kai ruku ko ba haka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan raka farka dan haka ba sharadi bane yes matsalan sabani ne wasu na ganin cewa dole ne amma gaskiya kaulin su mai rauni ne marjuhi ne an ce akwai wata rana a waɗannan masu ganin dole din ne sai suka zo suna son su muqabala ina zaton koda ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik ne koda daidai ɗaya daga cikin a'imma ne wanda yake shi a wajen sa ba sai mamu sun yi karatu din ba sai ce to shi ba zai yi wannan muqabalan ba da su sun mashi yawa ya zai yana magana da wani yana magana da wani su wakilta mutum daya sai suka wakilta mutum daya sai ce kun yadda wana wakilin ku ne suka ce mun yadda kun yadda duk abin da ya faɗa ko kuka faɗa suka ce mun yadda kun yadda duk abin da yace kun ce suka ce mun yadda yace an gama muqabala eh mana yace an gama idan har ku za ku wakilta mutum ku ce kun yadda duk abin da ya faɗa kun faɗa to ina ga limamin da Allah subhanahu wataala ya shugabantar da shi yace abin da yayi kun yi idan yayi sahu shi kanshi kai ma sahu ya kama ka in yayi sujada kabli sai kai kabli in yayi ba'di sai kai ba'di to ai kaga ballantana kenan saboda haka inna ma ju'il al imamu li utamma bihi saboda haka ai min babi aula wannan yace ya sallan wanda ya bi wanda ya samu raka'a biyu na jam'in farko watan imamatul masbuq mutum ne shi kanshi yazo yana rama yana cika sallah sai wani ya bi shi sallah a wajen dukkan a'imma tayi banda imam malik a wajen imam malik ba tayi sauran a'imma duka ta a wajen su amma a wajen imam malik a ganin sa ba ta yi ba so matsalan sabani ne matsalan sabani ne wanda yake zikiri ana bashi kudi ya zama haramun ne ko ba haramun dan me zai zama haramun indai su Khalid ibn al-Walid sun yi karatun Qur'ani an ba su kudi sun karanta Fatiha an ba su kudi amma dai ba abin da ya dace bane mutum ya maida wannan sana'a ba abin da ya kamata bane wannan ya tambayan bambancin tawassuli da istighasa tawassuli shine albarkan wani Allah ka yi min istighasa shine wani taimake ni so abubuwa biyu ne daban-daban masu korewa wani hujja suke da shi wanda ya fi hadisin makahu to cikin wanda suka fi shahara a cikin korewa wanda ya fi shahara shine Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahma yana da littafi ina zaton sunan shi Al-Fawa'idul Jalila fi Tawassuli wal Wasila ko wani abu kaman haka ka san babban malami ne yayi maganganunsa ba na san kutsawa cikin wannan abin yanzu amma dai yana da irin gujjojinsa saboda shi kishin tauhidi ne yana ganin wannan abin zai taba tauhidi to na shi fahimta yayi ne domin ya kishin tauhidi to kuma dai da maganganu da yawa da suka farfada to amma dai kuma shi hadisin makahu a wajensa sai ya takaita shi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai dai lokacin da manzon Allah yake rayi tunda makahu gashi yayi to za a yi amma lokacin manzon Allah na rayi to amma mu kullun tambayan da muke na saba wannan tambayan kowa ya saba jin shi a baki na ko fadin wannan magana yana da hadari cewa sai da manzon Allah yana rayi za a yi tawassuli da shi domin wannan magana tana nufin ɗayan abu biyu ba na uku ko dai kana nufin manzon Allah ke yi ba Allah ba ko kuma kana nufin Allah wali yazu billah maganan ba dadin fada ko ana nufin Allah ne yake yi amma Allah kaman ganin ido yake wa manzon Allah da ya rasu to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko ya fa ku garin bai fa ku ga Allah ba to in dai Allah ke yi ba manzon Allah ba to ba dalilin da Allah zai daina yi lokacin da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah in dai makamin manzon Allah ta sa ake yi to makamin tana nan yana raye da bayan komawan shi zuwa ga Allah. Hadisin Sayyidina Umar kuma, ayi hakuri da sauran zuwa gobe. Hadisin Sayyidina Umar kuma na cewa mun kasance muna roƙon ka ruwa da manzanka kana ba mu ruwa. Yanzu muna roƙo da baffan manzanka. San ba hujja bane na cewa bayan wafatin manzan Allah ba za a yi tawassuli da shi ba. A'a, wannan maganar zahirinta duk mai hankali daga jinta abin da zai fahimta shine wai ba ma fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda ya jibinci manzan Allah ma za a iya kama kafa da shi. Domin wannan magana, ɗan uwa ku kula yanzu kai mana dan bamfan manzanka. Abin da fa magana take nufi, da muna yi one step, yanzu Allah mun ƙara a two step ma za ka iya mana dan bamfan manzanka. Aka ce har yanzu dai manzanka na nan ciki, in ba haka ba ka cire Al-Abbas ka raba shi da dangantakan shi da manzan Allah kaga zai yi. To ai, saboda dangantakan shi da manzan Allah ne, har yanzu dai dan manzan Allah ake yi. Ma'ana ba wai dan manzan Allah kai tsaye ba, dan wanda ya jibinci manzan Allah ma za a iya roƙa a samu. Kuma da yanda muke roƙon shi ne, ya Allah, in mu ka hana mu ruwa, to ga manzanka nan cikinmu. In mu ka bar mu da kishi, ga manzanka nan cikinmu. To yanzu ba manzanka ɗin, to don haka ga baffan manzanka nan. To har yanzu dai albarkan manzan Allah aka ci, aka bayar dan baffan manzan Allah, dan baffan manzan Allah aka ci. Ina fatan mun fahimta, bayyanannen abu ne wannan ƙwarai da gaske. Sallu ala nabiyil kare, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.